Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen farfado da harkokin noma a kasar, to mun ganin ta dogara wajen ciyar da kanta da kuma sama wa 'yan kasa aikin yi. Wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad, inda ya bayyana irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya. Duk wadda shirin da gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar na tallafawa manoman, ya kuma fara da tambayarsa kamar haka.
Wani hali ake ciki ne game da noman alkama? Mun ji ko da yaushe ana zancen an kobarawa, amma zance ake na shinkafa. Wani hali ake ciki kuma la'akari cewa wannan shi ta ce gabar da watakila ake shirye-shiryen tunkarar noman alkama da.
To kamar dai yadda ka faɗa, gaskiya ne an kaddamar da an kobarawa program, wato tsari na ba manoma bashi domin su yi noma a ƙasa tun 2015 a birnin Kebbi, wanda mai girma shugaban ƙasa ya kaddamar. Amma ba kan shinkafa kaɗai ya kaddamar ba, ya kaddamar kan noman shinkafa da alkama. Amma da aka tashi sai aka ba shinkafa mahimmanci da fifiko fiye da noman alkama a ƙasar nan. To wannan ya sa mu shugabannin masu noman alkama a ƙasa muka rasa dalilin yin haka. Daga baya sai muka ga dai ya kamata bai kamata mu shiru ba, ya kamata mu fito mu kalubalanci yanda tsarin yake. Sanin kowa ne a ƙasar nan kan cewar yanda ake cin shinkafa a Najeriya, sai in ce ma an fi cin kayan alkama a Najeriya fiye da shinkafa, domin ana sarrafa ta bangare daban-daban. Amma wanda aka fi sani, akwai garin fulawa wanda ake yin burodi, ake yin spaghetti, ake makaroni, ake kuma kaya namu na gargajiya da ake ci, hatta su biskit din nan, su alewan nan da wai, duk da lawa ake yin su. Sannan kuma ga namu kaya na gargajiya da aka saba, alkagi, dubulan, cincin, makilawa, kasunan iri-iri da gurasa. To an ka kula sai ka ga kisan gidan kowa a kullun a Najeriya sai an ci alkama. Masab da safe da mun saba burodi ake ci, to yanzu an wayi gari wata taliyar 'yan yara ta fito da ake kira indomie, wanda gidan kowa da safe sai an ci ta. Kuma wani abu da zai baka takaici da tunani akan al'amarin shine, ita gwamnatin Najeriya nan fa a duk shekara tana kashe sama da dala biliyan 6 ta shigo da alkama kasar nan a sarrafa. Alhali kuma a kasar nan akwai fili da aka ware musamman ma don noman alkama. In ka dubi tarihi baya, daga shekara ta 1959 a kaddamar da kogunan haɗe da jama'are, kogun Oshin Ondo da duk irin waɗannan fadamun an buɗe su don noman alkama ne a ƙasar nan, domin noman rani aka buɗe su. A lokacin ko bamu da ilimin noman rani na shinkafa, sai dai noman shinkafa na damuna. Kuma an noma alkaman nan a ƙasar nan, akwai wani program zamanin Babangida da aka kira shi Accelerated Wheat Program, wanda a kanan nan kaɗai sai da aka shuka alkama ta miliyan 1.
To ka ce kun kalubalanci wannan tsarin na anko barawa da ya mai da ku sane ware. Tunda kun kalubalanta, watakila kun bincika ne, me kuka gano?
To abin da mun gano, siyasa ce gaskiya ta yawa a cikin noman alkama. Mu dai mun san duk da dai an ce akwai bilateral trade agreement tsakanin kasar mu Najeriya da Amerika, ai bai kamata mu dogara akan kullun alkama da zamu sarrafa mu ci a kasar nan sai mun ga daga Amerika ba.
Ka ce siyasa kamar ya?
To abin da yasa na kira siyasa, in ba dan ganin kan cewar ita Amerika ta maida Najeriya wato wurin jibge alkama ta ban ta rasa kasuwa, ai babu dalilin da yasa za a watsar da noman alkama a maida hankali kan noman shinkafa kawai.
Kaman kana cewa hukumomin Amerika saboda bukatunsu yasa suka dakile noman alkama a Najeriya?
Eto wannan ma na faɗa, ba zan ce na kuskure ba, ba dan kuma saboda duk kamfanin da suke sarrafa alkama nan a ƙasar nan kaso 60 ko 70% ana Amurkawan ne, ba na mutanen wani 'yan Najeriya.
Amma ka ce shi shugaba Buhari da ya kaddamar da wannan tsari na anko barawa ya haɗa ne da shinkafa da alkama?
Ya haɗa da shinkafa da alkama, amma ko ba ba alkama muhimmanci ba, sai ake cewa alkaman Najeriya ba ta da kyau, alkaman Najeriya ba ta yin fulawar da ake burodi, alkaman Najeriya in ka noma ta za ka same ta da ƙasa da waye da tsakuwa da sauransu. Wannan kalubale mu sai muka ɗauke shi a kungiyance, har muka samar da injin da yake goge shi alkamar ya cire dauɗa, ya cire ƙasa, kai har ma ya grading ɗinta ya girma. sannan muka sake daukar wannan kalubale muka yi amfani da masana aka tabbatarwa da gidajen fulawa wannan kan cewa alkaman Najeriya tana yin burodi kuma sun jaraba tana burodi sannan muka zo muka dauki wannan kalubale muka ce to dole ne duk alkaman da muka noma a kasan nan a sami kyakkyawar fahimtar juna wato MOU da duk abin da muka noma na alkama gidan da suke sarrafa alkama sai sun sai alkaman Najeriya sun yi amfani da ita amma duk da haka sai aka samu wato gwamnatin Najeriya tun daga zamanin minista Audu Obade ya gabata har ya zuwa wannan gwamnati ta yanzu da take ka akan harkar noma ba su mai da hankali akan noma alkama ba domin wato kawai ana daukan abubuwa wasu kamar traditional wasu abubuwa na gargajiyance a zo babu wani amfani da ilimi na kimiyya wajen harkar alkama
ba sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Ladies Gresham da team ka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Shine ta